Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 17 ga watan Janairu na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu nan zamin da Rasha ta harba akan wani bene a birnin Dnipro ya kai akalla 40. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata 50 a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. A kasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka dauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin kasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai akalla 14.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa 'yan jamhuriyar Niger na ci gaba da kokawa kan karin kudin data da kamfanonin sadarwa na kasar suka yi.
Mu isan samu ne gwamnati ya diba muna tattauna a gani yadda za a yi a ga kuma wani mataki fuskan wannan al'amari. Talakawa ne ake kowa ke ɗauka abu yana amfani da shi a kuma a ce haka za a yi haka za a yi.
Bayan nan kuma za ku ji cewa masana a Najeriya sun yi kira ga masu kada ƙuri'a zaɓe mai zuwa da su zaɓi shugabanni na gari.
A farfarewar shugabancin fitijan wani rashin samun shugabanci na gari shi ne duk janwo wannan, amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba take masa haƙƙin nasa ba, kowa iji ba ya fuskanta wata barazana, shi kenan za ka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi mutane su zauna lami lafiya.
Kama kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokwa take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A jiya Litinin jami'an Ukraine sun faɗi cewa adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai masu linzamin da Rasha ta harba akan wani bene a birnin Dnipro ya kai akalla 40. Yayin da jami'an aikin ceto ke ci gaba da duba baraguzan gine-gine da fatan gano waɗanda suka tsira. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk, Valentin Reznichenko, ya bayyana a shafukan sada zumunta cewa harin ya jikkata mutane 75 kuma ba a san inda wasu su 30 suke ba. An dai iya ceto mutane 39. Masu aikin ceto sun yi amfani da cebur da manyan karahunan daga kaya don kwashe tarkace a jiya Litinin. A hankali suka yi aikin suna fatan gano wasu da suka tsira. An kai harin ne a ranar Asabar da abinda rundunar sojan saman Ukraine ta bayyana a matsayin makami mai linzamin KH-22 da aka harba daga yankin Kursk na kasar Rasha. Jami'an sojan sun ce sojojin saman Ukraine sun harbo makamai masu linzami 21 daga cikin 33 da Rasha ta harba a ranar. Amma Ukraine ba ta da makaman kare makami mai linzamin KH-22. Masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata 50 a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. An sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan nan na Janairu a tazarar kilomita 15 daga birnin Arbinda da ke lardin Sum a cewar Laftanar Kanar Rudolf Sargo, gwamnan yankin, a wata sanarwa. An sace matan ne a lokacin da suka je wajen gari ɗibar 'ya'yan itacen jeji a cewar sa. Rikicin 'yan ta'adda da ke da alaka da Al-Qaida da kungiyar ISIS ya mamaye Burkina Faso, inda ya yi sanadiyar kisan dubban mutane, wasu kimanin miliyan 2 kuma suka rasa matsugunansu a kasar da ke yammacin Afirka. Gazawar gwamnatocin da suka gabata na kawo ƙarshen rikicin ya haifar da ɓacin rai, ya kuma janyo juyin mulkin soja har su biyu a shekarar 2022. A kasar Congo kuma a jiya Litinin masu zafin kishin addinin Islama suka dauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin kasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar Lahadi ya kashe ya kai akalla 14. Kungiyar ISIS da kafar yada labaranta ta Amaq sun fitar da wata sanarwa mai cewa Mayakan kungiyar sun dasa wani bom a cikin wata cocin Pentecostal dake Kasindi. Suka kuma tada bom din a lokacin da jama'a ke addu'o'i. Sojojin Kongo su sani cewa ci gaba da kai hare-haren da suke yi akan ƴan mujahidin ba zai kawo musu komai ba, face asara da koma baya a cewar sanarwar kungiyar. Mayakan sun yi ikirarin cewa bom din ya kashe kristoci 20. Amma a jiya Litinin hukumomin Kongo sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai 14, wasu akalla su 63 kuma suka jakata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An juma kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar matakin ƙara kuɗin datar intanet ya haifar da damuwa wajen jama'a, musamman masu amfani da yanar gizo wajen gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Saboda haka sun yi kira ga kamfanin wayar tafi da gidanka da hukumar da ke sa ido a kan sha'anin wayar sadarwa su dubi wannan lamari da idon rahama. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulan Mumuni Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Kamar yadda kamfanonin wayar sadarwa suka sanar ta hanyar sakon text din da suka aikewa masu amfani da layin wayar tafi da gidanka a farkon watan nan na Janairu, sabon farashin datar internet ya fara aiki a ranar Lahadi 15 ga watan da muke ciki, inda aka lura da ƙarin kashi 50 zuwa 70 daga cikin 100, matakin da ya jefa dimbin mutane cikin halin zulumi. Ga wasu mazauna birnin Yamai da na tuntuba kan wannan lamari.
Talakan da ke cikin taji yau Allah ya sa yana sami dan uwan shi da a Amurka waya, yana sauraron shi ta WhatsApp dalilin internet, kuma yau a zo a ce wannan internet an kara mata kashi nawa saman 100, don haka zai mu diba shi.
A ya zan kamar jini da tsoka, saboda a yau internet din nan in baka da ita zaka ji kawai cikin kanka da akwai wani abu wanda ya rage maka.
Shugaban kungiyar Rapdap ta matasa masu aiki da yanar gizo-gizo Awal Umaru Ibrahim na da damuwa akan koma bayan da matakin zai haddasa wa harkokin matasa.
Yau mun kun duba a kasar mu ta Niger, mutane kalilan ne suke iya kashe dala 100 da ini, kenan waga doka da an ka kara kudin na internet za ta iya kawo cikas. Tunda wasu matasa suna unwani da yanar gizo-gizo don su yi saidawa.
Kusan komai na sha'anin karatu a yau, musamman a jami'o'i, kan gudana ne ta hanyar internet, sabili kenan ɗalibai ke korafi da ƙarin kudin data.
Tunda yau duk wani ɗalibi da yake études superior karatu mai zurfi zaka same shi yana yawan yin research akan abin da ya shafi karatun shi, don haka wannan tsari bai mana ba abu bane da zai gyara mu, sai ma ya maido mu baya.
Mu in san samu ne gwamnati ya diba muna tattauna a gani yanda za a yi a dauko mana mataki bisakan wannan al'amari. Talakawa ne ake kowa ke dauka abu yana unhwani da shi a koma kuma a ce haka za a yi haka za a yi.
Kamfanonin wayar sadarwa a sakon text din da suka tura wa jama'a sun danganta karin farashin da abinda suka kira sabuwar dokar kayyade kudin internet da hukumar zuba ido akan sha'anin yanar gizo wato RCEP ta kafa. To sai dai wani jami'in ta Malam Tahiru Masaudu ya nisantar da hukumar ta RCEP da hannu a wannan lamari.
La loi 2018-45 portant réglementation des communications électroniques au Niger prescrit la liberté de fixation des tarifs par les opérateurs.
Yana mai cewa dokar shekarar 2018 ta baiwa kamfanonin wayar sadarwa cikakken yancin kayyade farashi, saboda haka babu hannun RCEP a wannan kari. Abin da ya faru shine bincike ne da muka gudanar ya bamu damar gano cewa kamfanonin waya na yawaita fakewa da tsarin bonus da nufin kiran kasuwa. A yadda abin ya tsananta, ba za iya fayyace zahirin wailar da kamfanonin ke toyawa ba, ballantana a san girman cinikin da suke samu. Sannan ba a san nawa ake tatsar masu amfani da waya ba idan aka ba su bonus, shi yasa muka buƙaci su koma kan hanya, amma babu inda RCEP ta umarce su su tsawwala farashi.
L'ARCEP n'a aucun pouvoir à fixer les tarifs publics à la place des opérateurs.
Ganin yadda jama'a ta fusata akan wannan batu, har wasu kungiyoyi suka fara kira a kauracewa sayan data. Yasa shugabannin hukumar RCEP da na kamfanonin wayar sadarwa suka gudanar da taron gaugawa a jiya Litinin, inda a ƙarshe suka sanar cewa sun fahimci juna a bisa sharaɗin kowane kamfani ya sake duba tsarin farashin da ya bullo da shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman mun bar mu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 12:10 na dare. Ga Maryam ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Birnin Lima na cikin shirin fuskantar wata sabuwar zanga-zanga ta nuna adawa da gwamnatin shugabar kasar Peru Dina Boluarte, yayin da dabban masu zanga-zanga suka fara yin gangami a babban birnin kasar biyo bayan makonnin da aka kwashe ana tashin hankali. Masu zanga-zangar daga sassan kasar sun fara tafiya zuwa birnin Lima a ƙarshen makon jiya a kokarin su na ci gaba da yin matsin lamba akan hukumomin kasar, duk da cewa an ayyana dokar ta ɓaci don tabbatar da zaman lafiya. Akalla mutane 42 suka mutu a cikin makonni biyar din da aka kwashe ana dauke ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro, a cewar wani jami'in kungiyar kare haƙoƙin bil'adama na Peru. Magoya bayan tsohon shugaba Pedro Castillo da aka tumbuke, wanda aka kama ake kuma tuhuma da laifuffuka da yawa, ciki har da yin tawaye, bayan da yayi kokarin rushe majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata, yayi mulkin gaba gadi. Sun kafa shingaye akan titina da kone-kone, sun kuma yi yunkurin afkawa tashoshin jiragen sama tare da yin gangamin jama'a da yawa. Rundunar 'yan sandan kasar Colombia ta sanar da kwace wasu tarin makamai, ciki har da bindigogi da gurneti da bindiga mai sarrafa kanta, mallakar 'yan tawayen kungiyar FARC da ta rabu. Kodayake 'yan tawayen Estado Mayo Central Dissidents sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2016, wadda kungiyar FARC ta rattabawa hannu. Sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a kwanan nan da gwamnatin shugaba Gustavo Petro mai barin gado, wanda ya alkawarin yin sulhu da kungiyoyin 'yan bindiga na Colombia. An kwashe tarin makaman da suka hada da bindigogi 33, bindigar M60 mai sarrafa kanta, gurneti da harsasai sama da 30,000, da kuma kakin soja a cikin wasu motoci biyu da aka yi watsi da su a lardin Nariño da ke kusa da yammacin Colombia.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu leƙa Najeriya. Masana na bayyana cewa sai 'yan Najeriya a dukkan sassa sun yi zaɓe na gari ba tare da la'akari da wani bambanci ba ne, za a iya samun cin gajiyar arzikin ƙasar mai yawa. Bayanan masanan da masu sharhi na zuwa ne gabanin babban zaben Najeriya a ranar 25 ga watan gobe, kamar yadda jadawalin hukumar zaɓe ya tsara. Daga Abuja ga rahoton da wakilinmu Nasiru Adamel Hikaya ya aiko mana.
Masanan na cewa duk matsalolin kasar da suka hada da na tsaro da kuncin tattalin arziki za su kawo ƙarshe idan masu zaɓe suka duba waɗanda suka cancanta, kama daga mukamman zartarwa da na majalisa. Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce kama daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa PDP mai adawa ba sa marmarin duk sauye-sauye da aka samu a dokar zaɓe da za ta iya yi musu barazanar samun nasara kamar yadda aka faro tun 1999.
Turansu shi ne wannan tsari da muke bi tun daga 1999. Na kacaniya da magudi har yanzu a cigaba. Jam'iyyar APC ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kaman ta yi wa kanta tsakiyar da ba ruwa ne, wato kaman ta bude kofa ne ma 'yan adawa su kai da ita. Ita ma jam'iyyar PDP an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu, su suna ganin cewa gara a cigaba da wannan tsarin. Saboda haka ba wai maganar Buhari bane, a'a maganar su kansu 'yan siyasa ne da bururukan da suke su da mukaman da suke so su tsaya da kuma mulkin da suke so cigaba da yinka ne akai.
Shi ma masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Bayero Dr. Sa'idu Ahmed Dukawa ya ce da zarar talakawa sun kauce son zuciya suka samu daura jagororin nagari sun huta da kalubalen da yake cinyewa.
Kwarai kuwa ai komai farko yana da ƙarshe, duk tabarbarewar shugabancin sai ta jan wani rashin samun shugabanci na gari. shine duk idan wa wannan amma da ka samu shugabanci na gari kowa iji ba take masa haƙin nasa ba kowa iji baya fuskantar wata barazana shikenan zaka kira kowa kuma izo kuma ka sa kowa abin da kake so kuma yi mutane su zauna lami lafiya
shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Nasura Ashir Sharif ya ce duk matsalolin da ke addabar Najeriya na bayan tabarbarewar tsaro ne da in an dau matakan da suka dace za a iya samun maslaha sauran matsalolin
a ce daga kowace local government a je a yi recruiting mutum 500 ko 1000 a ce jami'an tsaro ne za su kula da yankunan su an gama a maida su karkashin jihohinsu da ya rage wannan harkar tarashin tsaro sosai sannan ana kallon yadda gwamnatin nan ta dinga zuwa ta dinga karɓo bashi da ba a taɓa ci ba tun da aka kafa Najeriya sannan aka waka dinga ɗorawa mutane haraji kala-kala a ƙasar nan kuɗaɗen ka kasa ganin su aikace-kace ga su nan ga aikin da aka yi da su.
A tabarun Dr. Kari gwamnoni sun mamaye ƙarfin wannan zaɓe na 2023 kusan fiye da kowane lokaci. Da har kungiyoyi suke kafawa na cimma muradunsu.
Sukan gwamnoni sun yi kane-kane ne a siyasar jamhuriya ta hudu. Kusan ma za a iya cewa sun zama su ne kadangaren bakin tuyo. Sun kakkame jam'iyyun sai abin da suka ga dama suke so su yi.
Wannan jamhuriya da ta hudu ita ta fi jan zare da samun shekaru 24 in an ma kwatanta da ta farko da ta yi shekaru 6. Ta biyu ta yi shekaru 4 inda sojoji suka kifar da gwamnatin marigayi Shehu Shagari. Babban hafsan rundunar sojan Najeriya Laki Rabo ya ce sojoji na mara baya 100% ga gwamnatin demokuraɗiyya da hakan ke kwaranye fargabar yin juyin mulki matukar ɗan siyasa suka gaza haɗa kai. Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya. Da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su bude baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu wa kawo shi? Ai jami'u guda biyu nan ne.
Ai shi ne ma babban abin takamata don jihar Buhari ce. Idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba. Ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma me take ciki ba. Wasu ma don jin zafin shugaban ƙasan suke ƙara kawo mana ɓannatoci da hare-haren da ake yi idan jihar shugaban ƙasa ce don ya yi wani abu.
Idan jana Muhammadu Buhari ya yi laifi a ɗan jam'iyyar APC bai kamata a shugaban ƙasar Najeriya. Idan dai za a ba Buhari laifi dan yana ɗan jam'iyyar APC to dukkan Najeriya ma za ba shi laifi tunda shi ma na cikin Najeriya.
Kusan duk wani abin ci gaba da za ka tsaya ka duba ka gani gwamnatin PDP ita ta kawo shi kuma har yanzu sai dai a ɗora a kan abin da muka yi wallahi amma ba a yi wani abu sabo. Ko jirgin ƙasar nan da ake magana waye? PDP ce.
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai wuya. A wata tafiya da muka yi zuwa babban birnin tarayyar Najeriya to Abuja muka samu damar zama da 'yan takarar gwamnoni guda biyar na jam'iyyu daban-daban domin jin ta bakin su game da takarar tasu da kuma ra'ayoyinsu game da 'yan takarar shugaban ƙasa na junansu da kuma sannan matsaloli da suka addabi Najeriya din yayin da ake zuwa wannan zaɓe na shekarar 2023. Shi ne muke son mu kawo muku wannan muhawara da ta gudana tsakaninsu. Wannan 'yan takarar guda biyar sun hada da Muhammad Umar Bago dan takarar gwamnan jam'iyyar APC a jihar Niger da Haliru Jika dan takarar jam'iyyar NNPP a jihar Bauchi da Umar Ardo dan takarar jam'iyyar SDP a jihar Adamawa da Jamilu Jino dan takarar PRP a Katsina da kuma Sadiq Wali wanda a lokacin da muka dauki wannan muhawara din shine dan takarar jam'iyyar PDP a Kano ko da yake daga baya an zo an canja shi da Muhammad Abacha. To ba ta da bata lokaci ba bari mu tsunduma cikin muhawarar tasu
kamar yadda nace zamu a takaice zamu yi kokari muna da abubuwa da yawa da zamu tattauna ba ta da bata lokaci so nake yanzu kowannen ku jihar sa tana da matsaloli iri-iri kuma ya sa abin da yake so yau jihar sai ya canja abubuwan da ke gudana bari in fara da kai Alhaji Muhammad Umar Bago na san jihar ka tana fama da harkar tashin hankali da tsaro da sauransu amma me babban abu guda biyu ko uku da kake so kai wa jihar Niger in ka ci zaben nan.
Assalamu alaikum. Ali Mustafa, muna godiya da wannan dama da aka bamu saboda mu ƙara amfani da wannan dama mu isar da sakonni zuwa talakawa wanda muke ikirari cewa suna bayan mu. Da farko ibtila'i na rashin tsaro ya yi kakaka a Najeriya kuma ya kakaka a jihar Neja. Saboda haka in Allah ya ba mu sa'a zaben ƙarshe, in Allah ya yarda za mu sa ƙarfi sosai mu tabbatar an samu zama lafiya da idan Allah. Kuma bara mu tsaya haka ba, mu har yanzu mun sa ana addu'o'i a ko'ina saboda wannan abin ya fi ƙarfin mutum ɗaya. To malamai da iyaye da mutanen ƙasa duk su ta ma addu'a Allah ya ba mu zama lafiya.
To
gaskiya jihanmu tana da abubuwa da yawa da suke bukata, amma na farko shine za mu kara gyara tattalin arzikin kasan jihar Neja. Don Najeriya banga jihar da take da irin arzikin da Allah ya bamu ba. To muna da na farko dukka dam da yake daukan ruwa mai ba da lantarki a Najeriya, na tabbata maka a jihar Neja take a yanzu. Kuma har yanzu ba mu more wannan ba, don Allah ya da za mu tabbatar cewa mun gyara tattalin arzikin ƙasarmu. Noma kuwa Naija ta fi kowane jiha girman fili a Najeriya, kuma Allah ya da za mu tabbatar mun raya gurin harkar noma, don Allah ya da.
Sai kuma sanata a yau da haƙiƙa wanda kuma ya gaya muku yana tattar gwamnati da abokan mu ne kuma abubuwan da
ta sa ba. To nagode Alhaji Aliyu, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahli ubdati min lisani yarkufu qawli. Da farko dai a matsayina na matashi wanda na fara siyasa tun daga gindin bisha zuwa yanzu har na kawo matsayin da nake, mata da matasa su ne kashin bayan kowane al'umma, ko gwamnatin demokradiya ne ko na mulkin mallaka. Wannan fafutuka ko yakin neman gwamna da nake yi ba ina yin shi da ka bane, sai da na nemo ƙwararru wanda suka sa ita kanta jihar Bauchi a tasa, suka tantance ta suka ga cewa menene matsalolinta. Jihar Bauchi tana da matsaloli da yawa, amma matsalolin da ya fi damunmu shine talauci. Kashi 70 na al'umman jihar Bauchi mata ne da matasa, wanda ni kaina na samu kaina a cikinsu. Kaga kuwa jihar Bauchi jiha ce wanda take da ma'adanai kala-kala da hanyoyin kuɗin shigowa. Abu farko da za mu fara yi shi ne za mu diversifying the source of IGR, wato za mu buɗa mu faɗaɗa hanyar kuɗaɗen shigowa wanda jihar Bauchi za ta samu. Sannan yawon buɗe ido, muna da gandun dajin yankari a jihar Bauchi wanda shi kaɗai ya isa ya riƙe jihar Bauchi. An bar shi kara zube ba abin da ake yi. Dokan da ta yi shi shekara 60 da ya wuce, har yanzu wannan dokan ne take aiki, ba a canza ta ba. Ya kamata a mata garan bawul a kawo masu hannu da shuni wurin hanyar bude ido su zo su sa hannun jarinsu a ciki.
Da su kuma wani tashi ne ke ji da zai harkaci Adamawa.
Okay, to thank you. Na farko dai bari in faɗa abubuwan da zan yi a Adamawa. First, zan yagi talauci. Na biyu, zan yagi yunwa. Na uku, zan yagi jahilci. Sannan na hudu, zan yagi sata cikin gwamnati. Wa'innan in ka yi su, ka kare rigiman banditry, iri insecurity nan. Saboda sace-sacen nan da zambace abin nan duka ya sami asali ne daga wa'innan abubuwa guda hudu: daga talauci, daga yunwa, daga jahilci, da kuma daga zamba, wato sata cikin gwamnati. In ka kare wannan, ka kare wancan. Sannan maganan wai menene SDP za ta yi a Adamawa, wai na ai jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba su da baki a Najeriya ko a ina ne, gabaɗaya a ƙasar nan. Ai Adamawa tana cikin Najeriya, da jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC ba za su isa su buɗe baki su yi magana ba. Saboda me? Saboda sun kai mu da gaba da wahala zuwa ga halaka. Crisis da yanzu Najeriya take ciki yanzu, wa kawo shi? Ai jam'iyyu guda biyu nan ne, don su ne suka riƙe da Najeriya, kuma su ne suka riƙe da Adamawa. Jam'iyyar PDP da jam'iyyar APC. Ni nan ina cikin wa'inda suka fara jam'iyyar PDP.
Alhaji Imran Jino, kamar da nake matashin mutan siyasa, waɗannan karo na farko ke da kuma takarar gwamnati, me ya fi damun ka tsina? Mun san kuma tana fuskantar harkokin tsaro, amma in ka zama gwamna, me za ka canja?
A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Masu sauraro, assalamu alaikum. Babban abin da ke damun jihata yanzu shine magana na kalubalen tsaro, wanda shine addabi duka jihohin arewa, amma yafi bugun jihata domin ita ce nafi sani. Babban abin da muke so mu fara yi idan Allah ya bamu shugabanci 2023 shine magayin da za mu fara rage raɗaɗin hare-haren da ake kawo ma al'ummar jihar Katsina. Mu ga wani dabaru za mu yi amfani da technology, magayin da za mu rage waɗannan abubuwa, fasahohin zamani da ake da shi, za mu ga yadda za mu yi amfani da shi wajen magance tsaro. Shi daman tsaro yana da abubuwa waɗanda suke haddasa shi. Manyan abubuwan da ke haddasa tsaro akwai jahilci, akwai talauci da rashin aikin yi na matasa, da kuma taɓarɓacewa shi tattalin arziki na al'umma, da kuma baya, sannan kuma da maganan gudanar da shari'a ta adalci. So waɗannan abubuwa guda uku za mu yi ƙoƙari mu ga mun duba su. In muka duba su, tsaro zai samu. Bayan mun yi wannan, dole ne a tabbatar da maganan tsaro na abinci. Za mu fuskanci noma, ba noma na wasa ba, irin wanda ake da fatanya ba da wane ne. Za mu duba mu ga duk ƙananan hukumominmu yanda suke yanki waɗanda irin arzikin da Allah ya sanya. Mu ɗauki misali yankin
kai maka wajen iya ce ake kallon tuna Katsina ne, an san akwai APC, akwai PDP a wurin, kuma jihar Buhari ce. Idan kana da ƙarfin imanin cewa za ku yi tashi,
ai shi ne ma babban abin takamata don jihar Buhari ce. Idan Buhari ai tambele suka yi ba wani abu suka yi ba, ita PRP tana so ta yi amfani da wannan tambelen da ya yi, da kuma yanda ya wurgar da jihar Katsina ya barta cikin tsananin masifa, da yanda ya tsallake ya barta ya dawo bai ba gane ma mai take ciki ba. Saboda ya kamata a ce yanzu a matsayin muna da shugaban kasa, mu samu wani abu wanda za mu ga lalle mun fita daban. Gwamna shi ma tambele yake yi. So mu bugu biyu ne muka samu, shugaban kasa daga wurinmu, tambele. Wasu ma dan jin zafin shugaban kasan suke kara kawo mana ɓannatoci da hare-haren da ake yi dan jihar shugaban kasa ce dan yayi wani abu, ko dan ya ji haushi, ko dan ya biya musu bukatunsu, sai ya zama mana kaman mu abu ne wanda koma baya ne ma muka kawo matsala.
Za mu zo mu tsunduma cikin abubuwan da laifuffukan da kuke zargin Bahare.
Wannan shine kashin farko na wannan muhawara da muka kawo muku a tsakanin 'yan takarar gwamna guda biyar na jam'iyyun APC, NNPP, SDP, PRP da kuma PDP a yayin da ake zuwa wannan zaɓe na bana a jihohi daban-daban a Najeriya. In Allah ya kammala na wata, za mu dawo mu ci gaba da wannan muhawara ɗin, inda daga cikin abubuwan da za ku ji har da ce kucin da ya kaure dangane da shin tsakanin APC da PDP waye ɓata Najeriya da sha'anin cin hanci da rashawa, da kuma kamata tashi-tashi hankulin da take fama da su. Sannan kuma za ku ji ikirarin da PDP take a cikin wannan muhawara na cewa duk cigaban da aka samu a Najeriya ita ta kawo shi ba wata jam'iyya ba. Ina kuma maganar aƙidar siyasar Ubangida a kwata har yanzu, da za mu kawo muku wannan a kashi na biyu na wannan muhawara rana wata yau. Yanzu a madadin su baƙin namu, Muhammad Umar Bago ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a Niger, da Haliru Jika ɗan takarar gwamna a Bauchi a ƙarƙashin jam'iyyar NNPP, da Umar Ardo ɗan takarar SDP Adamawa, da Jamilu Juno ɗan takarar PRP Katsina, da kuma Sadiq Wali wanda kamar yadda muka ce a lokacin da aka ɗau shirin shi ne ɗan takarar PDP, amma yanzu an canja shi a can jihar Kano. Yanzu a madadinsu da kuma Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka wajen haɗa hancin waɗannan 'yan takara ɗin, Aliyu Mustapha Sokoto ne a Washington. Huta lafiya.
Kuma sauraro, sai ayi mana afuwa, ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran duniya ba. To da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza daidaita mana sauti, kuma ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu Carl Muhammad Hafiz Baballe, nake muku sallama daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.